بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Laraba 10 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437, daidai da 15 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kasaf na 75 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi في هذه خير العباد، ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وند أكتسني لسنا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني. الله أبنجي يجك إنش لغافرة. كتاب زاد المعاد موسوعة تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da tarihi da manhaji da tsarin al'adun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ibn Qayyim al-Jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da dukkanin al'amuran rayuwa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Malamai suna mashi janjina saboda wannan aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa yayi littafin alhalin yana nesa da littafan shi a matsayin shi na matafiyi a kasar Makka, a inda ya je aikin hajji daga kasar Damascus Sham. Allah Ubangiji ya saka mashi da alkhairi. A darasin da muka yi a baya, mun fara tattauna masail da suke da alaka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ainihin tafiye-tafiye da ibadojin da yake a cikin tafiya. A inda muke jin Ibn Qayyim yana kawo mana wasu nassoshin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a yayin da zai fita gida don tafiya ko sanda ya hau abun hawa. Mun karanta wata addu'a wadda ainihin al-Imamu Abu Dawud ya rawaito hadisinta ta Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال. وانا الدعاء اكتشي النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرن تاتا ادن يهو ابن هونسا انزي برقدا سنة ان يداو يكن ساك مي مي تاتا ya ƙara da aibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna. To anan muka kwana sai muka fara tattauna wata mas'ala da ta zo a cikin wannan riwaya a cikin littafin sunan na al-Imamu Abu Dawuda, a inda malam Ibn Qayyim al-Jawziya yake cewa wa kana huwa wa ashabuhu, shi annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabban shi sun kasance idza alaw sanaya, idan suka hau kan wani tudu kabbaru sai su kabbara, wa idza habatu idan suka gangaro cikin al-audiya cikin kwazazzabai sabbahu sai su ce subhanallahi. To wannan gabar da ta zo a cikin hadisin ita ce su malam Shu'aib al-Arnaut a cikin wannan bugu na mu'assasatur risala suka ce a ƙasa. أخرج هذه الجملة أبو داود وأن الجملة تشيوى أنا تسبيهي أغنغرا دكبرا أهوى إذا أنا تشكنت بيا. الإمام أبو داود السجستاني يفتد إتا ألمبا تدبوبيو دقريبيا رتسائن دترا عقب حديث ابن عمر السابق بايان حديث أبلاي دون عمر إنسان ديقا باتا، وأخرجه مسلم بدونها. الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح shi kuma ya fitar da wannan hadisi ba tare da wannan jumla ba, wa hiya mudraja, wannan jumla ta cewa suna yin kabbara a tudu suna yin tasbihi a gangare, su Shu'aibu suka ce wannan jumla ce da aka saka ta a cikin hadisin. Idan malaman hadisi suka ce kaza mudarji ne, suna nufin zancen wani mai riwaya ko wani mai fassara da ya saje da hadisi har ya zama kamar maganar annabi ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Yace laysat min alhadisi bi sanad alawwal, ba ta cikin hadisin da wancan isnadin na farko. Wa innama akhrajaha abdurrazzaq fil musannaf, al-imam abdurrazzaq as-sanani shi ya fitar da ita a cikin kitab al-musannaf mujallad na biyar shafi na 160. An ibn jurayd qala, daga ibn jurayd tabi'i yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa mu'dal. Ibn jurayd ne daga cikin sigarut tabi'ina, kuma kace atba'ut tabi'ina, idan haka akalla tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun mutum biyu, tabi'i babba da kuma sahabi. To sai ya zama kawai yace annabi ya kasance yana yin kaza, kaga ya goce akalla mutum biyu kenan. Da haka riwaya ta zama mu'dala, tana da ainihin jibi mai fadi, fatafattan li hadzal idraj. Su malam masu tahqiqi suka ce ya kai mai karatu tsaya ka kula da wannan mas'ala da ke nan wajen ta cewa wannan maganar idraji ne, fa innahu daqiqun jiddan, dan magana ce mai zurfi kwarai. Wa qad sahal imam an-nawawi rahimahullahu anhu, al-imam an-nawawi yahya ibn sharaf Allah ya gafarta mishi yayi rafkanuwa anan wajen, faj'alahu fi riyadihi, a cikin riyadus salihin na al-imam an-nawawi, wa azkarihi, da littafin azkar ta al-imam an-nawawi dukkanin su, sai ya sanya su. Wannan karin ya sa shi min tamamil hadisi, ya lissafa shi kaman cikon hadisin ne. Waraddahu alayhi al-hafiz ibn hajr fi amalil azkar, al-imam al-hafiz shaykh al-islam ibn hajr al-asqalani Allah ya gafarta mishi ya mayar da wannan magana ga al-imam an-nawawi a cikin littafin shi mai suna amalil azkar, fi ma naqalahu anhu ibn illana fil futuhat ar-rabbaniya, kamar yadda ibn illan shine malam muhammad dan ali dan muhammad dan illan al-bakri, babban malami da ya rayu a karni na 11 ya rasu hijira annabi na da shekara 1057, kamar shekara 300 kenan da 80 a yanzu. To wannan malamin yana da sharhi da yayi littafin al-azkar ta al-imam an-nawawi mai suna al-futuhat ar-rabbaniya ala al-azkar an-nawawiya, a ciki ne ya hakaito magana a cikin mujallad na 5 shafi na 140, ya hakaito daga al-imam al-hafiz ibn hajr yace a cikin azkar amalil azkar ibn hajr ya tattauna wannan matsala. Wato da abin yake zama shine shi al-imam an-nawawi yayi littafi mai suna al-azkar an-nawawiya, wanda a ciki yana kawo hadisai ne da suke bayani akan falala da nau'o'i da wurare da yadda ake yin zikirori na sunna, wanda na daga cikin babuka masu muhimmanci kwarai a wurin malaman sunna. Akwai littafai da aka yi birjik kitabu da'awat amalil yawmi wal layla azkar al-kalimu tayyib, ga sunan tun daga kansa al-imam al-bayhaqi sai abu nu'aymin, ka gangaro zuwa kan ainihin waɗannan malamai na baya-baya irin su ibnu taymiya, ibnu al-qayyim da kuma kafin su shi al-imam an-nawawi din, da tafai masu magana akan azkar. Sai da ma littafin da nawawi din yayi littafi ne kankani haka, bai fi girman bulugul maram ba, littafi ne da Allah ya sa mishi albarka, malamai suna karanta shi, suna nazarin shi, suna darasin sa. Sai al-imam al-hafiz ibn hajr ya zauna ya karantar da littafin, yadda aka bada labari ya karantar da littafin ne min imla'i hafizati, da kayake imla'in littafin. Idan ya karanta hadisin sai kuma ya koro isnadoje shi kanshi, tun daga kan shi ibn hajr, sai ya danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ce yawa karatu littafin majalisi 220, kamar yanzu a ce an yi kaset 220, yana karanta da littafin. Idan aka kawo hadisi imam an-nawawi shi kuma sai ya ce akhbarana fulanun qala haddathana fulanun qala akhbarani fulanin, hayya tike zuwa ga isnadin, da zaka ji wani lokaci sun hade da Bukhari ko da Muslim ko da Abu Awana a cikin Mustakhraj ko da al-Imam al-Baihaqi a cikin Sunan ko da wana kaza ko Imam an-Nasa'i ko Ibn as-Sunni, sai kuma ya zarce har zuwa kan ainihin hadisin, baya ganin sai ya ce wane da wane da wane sun fitar da hadisin nan, sannan yayi bayani akan isnadojin, ya kawo fawaid na fassaran kalmomi na ainihin muwafaqa ko musahafa, masail na musalul hadis, masail na ainihin jarh wa ta'dil da makamantansu. Littafi ne mai kima kwarai a cikin duniyar ilimi, malamai suna girmama Ibn Hajar akan wannan aiki. Wannan ɗaya ne daga cikin bugun littafin, muna da shi kamar kala uku a nan makaranta. Wannan yana zuwa a cikin juz'i biyar ne gashi, bugun maktaba ta Daru Ibn Kathirin a ƙasar Dimashq, da tahqiqin wani mutum mai suna Hamdi Abdul Majid As-Salafi. Wannan mujallad na farko kenan, ina fata mun gane wannan. To wannan shi ake cewa amalil azkar, ko kuma kamar yadda aka buga a nan, nata'ijul afkari fi takhriji ahadithul azkar, takhrijin hadisan azkar ta al-Imam an-Nawawi. Da ka Ibn Hajar ya wannan gaba daya, yakan zauna ne kai a majalisi rana kaza, dalibai su taru kawai shikenan, ina aka kwana wuri kaza shikenan, sai ci gaba da akhbarna fulanun qala haddathana fulanun kaza 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 kaza, hadha hadithun akhrajahu wani da wani. Wannan aiki ne jama'a mai kwari kwarai. To a cikin nan ne aka bada labarin cewa Ibn Hajar ya fada, amma wanda ya kawo wannan labari shine ainihin malam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Allan Al-Bakari, wanda shi kuma yayi ma azkar din sharhi, sharhin azkar da yayi. To shine sai a ciki Ibn Hajar ya mayawada Ibn al-Imam an-Nawawi wannan magana akan cewa a jona hadisin da yayi ba daidai bane. To dan haka hadisin akwai idraji a cikin sa, shine muke so mu ji daga ainihin al-Imam Malam Muhammad Nasir bin al-Albani, shi kuma daga littafin Sahih Sunan Abi Dauda. Mun sha bayani akan wannan littafi wanda na daga cikin manyan ayyukan da al-Imam al-Albani Muhammad Nasir bin Allah ya gafarta mishi, yayi mu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna fata, muna roƙon Allah ya cika mishi ladan shi. Ya shekara wajen 40 yana rubuta wannan littafi, takhriji ne wanda yake mai fadi da bayani akan turuk, da bayani akan ainihin illoli, da maida maganganu izuwa ga masu su dangane da littafin sunan ta al-Imam Abu Dawud, yafi mujalladi 20, muna nan da shi a nan sama. Wannan bugun ainihin maktaba ce ta Daru Gharash, wadda take ainihin wato kasar a kasar abin nan Kuwait, a garin ainihin Kuwait. Wannan mujalladi ne na 7. To a cikin shi a shafi na 351 gashi a lamba hadisi na 2339 gashi Malam Albani ya ce an Ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idha stawa ala ba'irihi kharijan ila safari kabbara salasan. Daga Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan ya daidaita akan raƙuminsa, a sa'ad da ya kama hanyar tafiya, sai ya kabbara kafa uku, sannan ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda, اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي عنا البعد، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. واذا رجع قالهن وانا الدعاء اذا من ذن الله يداو جداهر الى يوم عليه الصلاة والسلام سيكار ميميت وانا الدعاء وزاد فيهن سيكار دتشيوى آيبونا تائبونا عابدون لربنا حامدونا. Kadija hadisin keke da keke kamar yadda muka ji shi a can. Sai ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa jiyushuhu, annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da shi da sojojinsa, idza ala wul sanaya, idan suka hau tudu kabbaru, sai su ainihin yi kabbara. Wa idza habatu sabbahu, idan suka gangaro sai su tasbihi. Fa wudi'ati salatu ala zalika, sai aka sanya tsarin sallah akan haka, cewa tasbihi a ruku'u da kuma kabbara wajen dagowa. Ma'ana sanda suke hawa tudu din nan kamar suna dagowa daga ruku'u ne sai su yi kabbara, sanda kuma suke gangarowa yayi kama da sun yi ruku'u
sai su yi tasbih. Ina fata mun gane wannan. To bayan da Albani ya kawo wannan hadisi sai ya ce qultu isnaduhu sahihun ala shartu muslimin. Isnadin wannan riwaya isnadi ne ingantacce a bisa sharadin al-Imam Muslim, wa kad akhrajahu fi sahihi. Kai Muslim din ma ya fitar da shi a cikin as-sahih din sa, wa kad Ibn Khuzaimah duna qawlihi. Haka al-Imam Sheikhul A'immati Ibn Khuzaimah, amma banda cewarsa, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa jiyushuhu ila akhirih, banda wannan magana zuwa karshen ta, wa hassanahu at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa shi kuma ya hassana wannan hadisi, lakinna qawluhu, sai dai fadin shi da yace fa wudi'at as-salatu, sai aka sanya sallah, zuwa karshen maganar shadhun, wannan shazi ne. Ma'ana shi yanzu Albani ya fara magana da cewa karken ne kadai shazi, banda bayani akan kabbara a wajen tudu da tasbihi a wajen gangara. Isnaduhu, ga isnadin hadisin yadda Abu Dawuda ya kawo shi. Abu Dawuda yace haddathana al-Hasan ibn Ali qala haddathana Abd al-Razzaq haddathana ibn Jurayz akhbarani Abu Zubair anna Ali al-Azdi akhbarahu anna ibn Umar a'lamahu. Kaji isnadin. Qultu, ni Albani sai nace wa hadha sanadun sahihun ala shartu muslimin, wannan isnadi ne ingantacce akan sharadin al-Imam Muslim kama ya ati, kama yadda bayani zai zo. Wa aliyun, wannan aliyu malamin al-imamu ainihin wato Abu Zubair, wanda yace aliyun al-azdi, yace huwa Ali ibn Abdullah al-Bariqi wal hadithu akhrajahu Muslim a cikin mujallad na 4 shafi na 104 da al-Imam an-Nasa'i ainihin wato a cikin kitabu tafsir dinsa, da kuma al-amali al-yawmi wal-layla a cikin amali yawmi wal-layla na Imam an-Nasa'i min al-kubra a cikin ainihin sunan Nasa'i al-kubra, kamar yadda yabo a cikin tuhfa littafin ainihin wato tuhfatul ashraf ta al-Imam al-Hafiz ainihin wato Abu al-Hajjaj al-Mizzi a mujallad na 6 shafi na 16 da al-Imam Ibn Khuzaimah a lamba hadisi na 2542 da Ahmad a cikin mujallad na 2 shafi na 150 min turqin, ta hanyoyi daban-daban. An Abd al-Razzaq, daga al-Imam Abd al-Razzaq as-San'ani bihi ya ba su wannan hadisi duna qawlihi, amma banda fadin sa wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kaza 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 ila akhiri, wa hakaza huwa fi musannaf Abd al-Razzaq, yace haka wannan riwaya ta zo a cikin musannaf na Abd al-Razzaq as-San'ani a lamba ta 9232 wa qad tubi'a, an rako Abd al-Razzaq akan irin wannan riwaya. Farawahu ibn Khuzaimah fi sahihihi, daka al-Imam Ibn Khuzaimah shi ma ya rawaito a cikin as-sahih dinsa min tariqaini akharaini an Ibn Jurayz bihi, ta hanyoyi guda biyu daban daga Ibn Jurayz. Wa qad tubi'a Ibn Jurayz, shi ma Ibn Jurayz an raka shi akan wannan riwaya. Fa qala at-Tayalisi, sai al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi ya fada a cikin musnadinsa yace a lamba ta 1931 yace haddathana Hammad ibn Salama an Abi Zubair bihi duna ziyada, banda wannan karin. Qala at-Tirmidhi, sai Tirmidhi yace wa min hadha al-wajhi akhrajahu at-Tirmidhi, ta wannan fuska Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi a lamba ta 3444 wa Darimi, da Imam Darimi a cikin mujallad na 2 shafi na 287 da al-Imam Ahmad a cikin mujallad na 2 shafi na 144 min turqin ukhra an Hammad bihi wa qala at-Tirmidhi hasanun gharibun min hadha al-wajh. Kaji baya da ya gama wannan takhriji da bayani akan wuraren da hadisin yake. Qultu, ni Albani Muhammad Nasiruddin sai nace wal ibn Umar hadithun akhar min riwayati Nafi'in anhu fi ma kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam idha qafala min hajj aw umra. Abdullahi dan Umar har ila yau ya fitar da wani hadisi daga Nafi'u ya ruwaito daga gare shi akan bayani akan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada idan ya kama hanyar gida daga aikin haji ko umara. Fi takbiru ala sharafin thalatha, wanda aka ce yana yin kabbara kafa uku akan tudu. Wa qawluhu, da fadin sa ayibuna duna qawlihi, banda fadin sa wa kana sallallahu alaihi wasallama wa jiyushuhu ila akhir alhadith, cewa wannan abun dai wato bai zo a cikin riwayar ba. Fan qadaha fil nafsi, Albani yace sai abun ya zauna min a cikin zuciya, anna hadhihi ziyadata mudraja fil hadith, cewa wannan karin wa kana sallallahu alaihi wasallama wa jiyushuhu zuwa karshen shi ina jin a jikina cewa zance ne da aka kara shi a cikin hadisin. Walaysat min qawli ibn Umar, cewa ba magana ibn Umar bane. Li tafarrud al muallif biha, saboda Abu Dawuda ya kadaici da fitar da wannan riwaya an shekhihi daga malamin sa Al Hasan ibn Ali wa huwa al Hulwani, daga malam Al Hasan dan Ali al Hulwani wa huwa thiqatun hafiz. Hasan ibn Ali al Hulwani babban malami ne amintacci. Fa hiya shadha, daka wannan magana cewa si annabi da sahabbai sun kasance suna cewa kaza akan tudu da kuma kaza akan ku a cikin kwazazzabo a cikin wannan riwaya mu kiyaye, to shazi ne, ba wai bai tabbata ba, amma anan shizuzi ne. La siyama qawluhu fiha, musamman ma can karshe da aka ce fa wudi atis salatu ala zalika, cewa daga nan ne aka tsara sallah ta zama wurin dagawa kabbara in an yi ruku'u kuma tasbihi. Fa inni la a'rifu laha shahidan, wannan magana malam Albani ya ce ban san wani shahidi da ke kara mata karfi ba, bi khilafi takbir wa tasbih, amma banda kabbara da tasbihi. Fa yashhadu lahu hadith Jabir radiyallahu anhu qala, waɗannan kam yin kabbara akan tudu da yin tasbihi a gangara, to waɗannan akwai hadithin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa, wanda ke kara musu karfi, inda Jabir yake cewa kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna, mu sahabbai mun kasance idan mun hau tudu sai mu kabbara, idan mun kau gangara sai mu tasbihi. Wannan riwaya akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita, kaga Jawazatul Qantara ba ta da matsala wannan a cikin lamba ta 2693 da al-Imam ad-Darimi a mujallad na 2 shafi na 288 da Ibn Khuzaimah a lamba hadisi na 2562 da al-Imam Ahmad a cikin Musnad mujallad na 3 shafi na 333. Wa fi riwayati Nafi'in al-Mishari ilayha at-takbiru faqat thalathan, wacce riwaya ta Nafi'u da aka fara ishara ita kuma a cikin ta kabbara kadai ake yi kafa uku. وستأتي عند المؤلف في آخر هذا الكتاب أي كتاب الجهاد ذا أزوء أنبتيت أنا أتكين كرشل لتابن الجهاد إن شاء الله تعالى. ثم تأكدت من الإدراج المذكور ما لن ألباني يتي دقبايكما تجدا فرقو يتي إنا جي أجكينا كما إدراجين ينزي يتي سيكما نيانكي كيس أيتي وللي وانا مغانا إدراجيني. حين رأيت عبد الرزاق روى هذه الجملة المدرجة منفصلة عن الحديث برقم يعني نجا عبد الرزاق الصنعاني يرويت ونن أينهن جملة اتكتني أتكين وترواية من لمبة دبوترة بدربيود 40 دبير أن ابن جريج قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إلى آخره اتكي دور دمك جاء أتكين مغنغن ما استحقيك ذات المعاد. فهي عنده مؤدلة كاغا أقول عبد الرزاق أمه وأن الرواية تيمي جيبي دفاعي أدرجها بعضهم في الحديث وسني سكا حتى تدى حديث فصارت متصلة سيتدمى كما الرواية تي متصلة ولا تصح بتا إنغانتبا جماعة قومنا جوانا تحقيقي جماعة. وجملة آيبون إلى آخرها لها شاهد من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عند ابن حبان اتكو جملة آيبون تائبون لربنا حامدون تنادى ابن دزي كارا متكرفي ترواية براء دان عازب الله كارا مسيدا ودع الامام ابن حبان يفتر لمبا تتري ترد سبعين دكما لمبا تتري ترد سبعين دايا حكا نن اتكي مصرم لعبد الرزاق الصنعاني لمبا تدبو ترى بأربيد 40 حكا نن اتلتاف امام التيمذي alamba ta 3536 wa sahahu Tirmidhi ya inganta ta. Haka al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi alamba ta 716 da al-Imam Ahmad a mujallad na 4 shafi na 281 da shafi na 289 da kuma shafi na 300. wannan shine takhrijin da malam Albani yayi ma wannan hadisi, wanda khulasa shi shine ya tabbata lallai wannan riwaya ta cewa sahabbai suna yin kabbara su da annabi a tudu, suna yin kuma ainihin wato tasbihi a gangare, to abin bai tabbata ba ta wannan riwaya ta Abu Dawuda, amma ya tabbata a wani hadisi riwaya daban daga Jabiru dan Abdullahi a cikin Sahih Bukhari cewa kunna idza sa'adna nukabbiru wa idza nazalna nusabbihu. Musa bai mun kasance in muna tafiya idan muka hau tudu sai mu kabbara, idan muka zo gangara kuma sai mu ainihin yi wato tasbihi. Ina fata mun gane wannan. To wannan shine karin bayanin da muka so mu karanta daga cikin wannan littafi na ainihin Sahih Sunan Abi Dawuda. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum salam. Iya wannan karin idraji daga cewa wa kana huwa wa ashabu zuwa ƙarshen hadisin bata inganta ba a haka da take idraji ne, amma fiqhun dake cikin ta da sunnar dake ciki ta tabbata a wani hadisi daban riwayar Bukhari daga sahabi Jabir dan Abdullahi. Ina fata mun gane wannan. Kuma mun sallafi. Yes, amma ma'anar da yake cewa tasbihi a tudu, I mean kabbara idan an zo tudu inda yake hawa, idan an yi gangara kuma sai a yi tasbihi, shine ya tabbata. Abinda bai tabbata ba kwata kwata shine cewa daga nan aka samu a dinga yin kabbara wajen dagowa a sallah, a dinga yin tasbihi wajen ruku'u, wannan gaba ɗaya shi bai tabbata ba. Shi kuma wancan ya tabbata ta wani hadisi amma bai tabbata ta nan ba. Na'am, wa kana idza ashrafa ala qaryatin yuridu dukhulaha yaqul. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kusa wani gari da yake nufin ya shiga garin sai ya ce Allahumma rabbas samawati sab' wama azlalna wa rabbal ardina sab' wama aqlalna wa rabbash shayatini wama adlalna wa rabbar riyahi wama zaraina as'aluka khayra hadhihi alqaryati wa khayra ahliha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a yace Allahumma rabbas samawati sab'a, ya Allah ubangijin da ya halicci sammai guda bakwai, wa ma azlalna, ubangijin da ya halicci abinda sammai bakwai suka yi wa inuwa, ma'ana duk abinda ke kasa kenan nan, wa rabbal ardina sab'a, ya Allah ubangijin kassai guda bakwai, wa ma aqlalna, da abinda kassai guda bakwai suke dauke da shi na awwan dake cikin su na ma'adanai da halittu da gawawaki da tsirai da makamantansu, wa rabbash shayatin, ya Allah ubangijin shedanu, wa ma adlalna, ya Allah ubangijin waɗanda shedanu ke batarwa, ubangijin mutane waɗanda ke bin shedanu, wa rabbar riyahi, ya Allah ubangijin iskoki, wa ma zaraina, da abinda suke kadawa na waves din iska, as'aluka khayra hadhihi alqaryati, ya Allah ina roƙonka ka bani alkhairin dake cikin wannan gari, wa khayra ahliha, Allah ka mun ainihin falala da alherin dake tare da mutanen garin, wa a'udhu bika min sharriha, Allah ka tsare ni daga sharrin cikin garin nan, wa sharri ahliha, da sharrin mutanen garin nan, wa sharri ma fiha, da duk wani sharri dake cikin wannan gari. Wannan hadisi al-Imam Ibn Sunni ya ruwaito shi a cikin Amalul Yawmi wal Layla da Ibn Hibbana da Hakim, Hakim kuma ya inganta shi, hadisi ne ingantacce. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya hassana shi a cikin takhrijin can da muka ambata na ainihin wato azkar, haka Malam Muhammad Nasir bin Al-Albani ya hassana wannan isnadi, don haka wannan addu'a ce tabbatacciya ana yin ta sanda ka iso wani gari da zaka tsaya ko zaka yada zango ko garin da ka iso domin ka ainihin wato yi hidimar da ta kawo ka daga gida a matsayinka na matafi. Wa zikira annahu kana yaqulu, haka nan kuma an ba da labarin cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi alqaryati wa khairi ma jama'ata fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jama'ata fiha, Allahumma arzuqna jinaha wa idna min wabaha وأعذنا من وباها وجنبنا وحببنا إلى أهلها وحبب ساله أهلها إلينا أكتي نعم نعم ko anaka a haka anan ba haka yake ba duka biyun ibnu sunni ne al-imamu ibnu sunni yana da littafi al-amalu yawmi wal-layla amalu yawmi wal-layla kuma shi ruwaito na malamin shi al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i sannan wannan hadisin shi wannan ita wannan allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azalna shi kake magana haka yake a tafwijin ku magana ka akhrajahu an-nasa'i fi amal al-yawmi wal-layla to sai dai mu duba amma ni abubuwan da na haka sai shine cewa duka biyun ibn sunni ya sanar akwai wani takhriji daban dake da irin wannan nasa'i iri dai ne na ku ko kware kuwa da malami ne da ɗalibinsa to ban gan shi a cikin nasa'i ba dan ban ma duba nasa'i ba gaskiya abin da nake son fahimta na farko shine al-imamu an-nasa'i yana da littafai daban-daban akwai as-sunan al-kubra akwai al-mujtaba ita ce sunan nasa'i ga magari akwai kuma amalul yawmi wal-layla wanda wani bangare ne na littafin al-kubra din shi kuma ya ware shi wanda yake magana akan azkar to kuma dalibin shi ne ibnu sunni kuma mai riwayar littafin shi kuma shi ma ya wallafa littafin mai suna amalul yawmi wal-layla kwatankwacin irin na malaminsa wannan hadisin kamar da masu ainihin wato wannan tahqiqin na su Shu'aib al-Arnaud suka ishara cewa yana cikin amalul yawmi wal-layla kuma bisa al'ada kafin ayi karatun nakan duba mafi yawan littafin da suka ce suna ciki ko da aka tasaffuhan danna ainihin wato tabbatar da cewa abinda suke faɗa ala bayyinatin ne da ka tunda ma ba su ambaci nasa'i ba ne anan ba ma duba shi wallahu alam ko yana ciki ban sani amma abinda suka ambata anan wanda kuma shine abinda ni na duba shine al-imamu ibnu sunni ibnu hibbana hakim kuma isnadin ingantacce ne haka albani ya inganta shi a cikin abin nan a cikin wannan sahih sunan abi dauda da kuma ibnu hajar a cikin takhrijin azkar an-nawawiyya to yana cikin littafin amalul yawmi wal-layla na nasa'i kamar yadda wannan suka ambata ban sani ba amma dai ga wasu masu taqiqi guda biyu na bugun ina ne bugun wannan wada ba ne da waye malamin taqiqin shikenan zamu duba insha Allah karin fa'ida ne cewa yana wuri kaza insha Allah zamu duba jazakumullahu khairan amma dai hadisin ya inganta fil jumla shi kuma wannan da yace ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka min khairi hadhihi alqaryati alherin wannan gari wa khairi ma jama'ata fiha da alherin abubuwan da ka tattara a ciki wa ubidika min sharriha Allah ina roƙonka dai daga sharrin wannan gari wa sharri ma jama'ata fiha da sharrin da ka tattara a ciki ya Allah Allahumma rzuqna janaha Allah ka azirta mu da sabawa da garin wato garin kar mu samu matsala da shi wa a'idna min wabaha Allah ka tsare mu daga abin da ke cikin garin na bala'i ko annoba wa habibna ila ahliha Allah ka sa mutanen garin su kaunace mu wa habib salihi ahliha ilaina Allah ka sa mu kuma mu kaunaci mutanen garin waɗanda suke na ƙwarai wannan shi ma yana cikin littafin amalul yawmi wal-layla na al-imamu ibnu sunni din haka al-imamu al-hafiz ibnu hajar ya raunata isnadin wannan riwaya cewa bata tabbata ba kuma malam ainihin wato albani muhammad nasiruddin shi kuma a cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal-mawdu'a wa asarha as-sayyi'a fil umma yace wannan riwayar ma maudu'iya ce ta ƙarya ce bi hadha tamam haka ya faɗa a cikin lamba ta 640. Daka wannan bai tabbata ba a matsayin ɗaya daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato karantawa idan ya zo shigowa wani gari. Kenan sai mutun ya takaita akan waccan riwaya ta farko wacce ta nuna ainihin isnadi tabbatacce, wallahu a'lam. Wa kana yuqassiru ar-ruba'iyya fa yusalliha raka'ataini min hini yakhruju musafiran ila an yarji'a ila al-Madina. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin sallah ya takaita raka'a hudu, ma'ana azhar da al'asr da sallar isha. Waɗannan salloli su ake cewa ruba'iyya, masu kwar hudu, masu raka'a hudu. Yana takaita su ya dinga sallatar su a matsayin raka'a biyu min shini yakhruju musafira, daga sadda ya fita ya zama sunan shi matafiyi ila an yarji'a ila al-Madinati, har zuwa ya dawo garin Madina. Walam yathbut anhu annahu atamma ruba'iyyata fi safarihi albatta, da dai bai taba tabbata, ba a taba samu wani zance da ya tabbatar da cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba cika sallah mai raka'a hudu a halin tafiya ba. Da dai ba a taba samu wannan ba. In dai halin tafiya ne, to duk sallar da ke da raka'a hudu, azhar, la'asar da sallar isha, to Annabi alaihi salatu wassalam yakan koma da su raka'a biyu ne. Wa amma hadithu Aisha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yaqsuru fi safari wa yutimmu wa yuftiru wa yasumu fala yasihu. Hadisin da aka ce wai, in ji Aisha, Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance a halin tafiya ya kusuru, yana yin ainihin kasaru, ya rage sallah, wai yutimmu wani lokaci kuma sai ya cika sallah, wai yuftiru wani lokaci ya sha ruwa ya ki yin azumi, wai yasumu wani lokaci kuma ya azumi, fala yasihu, da dai. Wannan hadisi in ji al-Imam al-Hafiz Ibn Qayyim al-Jawziyya yace wannan hadisi bai tabbata ba, hadisi ne da'ifi. الامام عينه ابو بزار يروي توشي هكا malamai suka fada sai al-Imam Ahmad su Hakim su al-Imam an-Nasa'i su Darqutni su Baihaqi dukkanin su sun yi hujumi akan cewa wannan hadisi bai tabbata ba. Ina fata mun gane wannan jama'a. Wasami itu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqulu, yace kuma naji babban malamin musulunci Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi yana cewa huwa kadhibun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ƙarya ce aka kikira aka danganta wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. Intaha magana Ibn Taymiyyah ta kare, in ji babban dalibi a makarantar sa wato Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta musu gaba daya. Wa qad ruwiya, yace an ruwaito hadithin da wallafa bi cewa kana yaqsuru wa tutimmu, kana yaqsuru shi annabi yana kasaru, wa tutimmu ita kuma Aisha tana cika sallah. Mun gane bambancin can kana yaqsuru wa yutimmu, yakan yi kasaru wata ran ya cika sallah. Wannan riwaya kuma kana yaqsuru wa tutimmu al-awwalu bil ya'i akhir al-hurufi, yace na farkon da ya'un yaqsuru akhir al-hurufi, ya'un wadda ita ce karshen harfin hurufin hijaiya, saboda a lokacin da suke rubutun babu dugu bil ya'i akhir al-hurufi, dan aka zo alifun ba'un ta'un mai a karshe ya'un, da ya'un din nan wadda ita ce karshen harfin hurufin hijaiya. Wasali kenan da harafi, haka suke ce mushi. Wasani kalmar ta biyu bit ta'il musanna min fawqin, da ta'un mai ruwa biyu a sama, yana dabtun ne bil huruf bit ta'i da ta'un al musanna mai dugo biyu min fawqin, dugo biyu a samanta, kaga shine tu timmu ai tu timmu hiya, can kuma yuqsiru ai yuqsiru huwa, yana yin ainihin kasaru shi annabi alaihi salatu wassalam. Wa kadhalika yuftiru wa tasumu, shi yana shan ruwa ita ko tana azumi, ai ta'khudhu hiya bil azimati fil mawdi'ain, itan Aisha tana daukan al'azima abu mai wahala abu mai kunci fil mawdi'aini a wurare biyu a wurin kasaru da wurin shan azumi ko yin azumi to zamu zo mu ji bayani anan gaba insha Allah mas'ala ta game da kasaru da kuma game da azumi shi azumi shine yake da option wanda yake matafiyi idan ya ga zai iya to yayi a lokacin yi din shi yafi masa saboda Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in ya ga ba zai iya ba to ya sha ruwa kuma a lokacin shan ruwan shi yafi masa saboda annabi ya ce laysa minal birri as-siyamu fi safar ina ba da mun gane wannan jama'a dan haka matafiyi idan ya bar gida ya bar inda yake zai ci gaba da shan ruwa in baya son yin azumi idan zai sha ruwa tun daga gida ko tun daga tasha zai iya cin abincin shi ya ma wanda ya ga dama ta yi haka sahabbai suke a cikin sunan na al-imamu Abu Dawuda wani sahabi a tashar jirgin ruwa ana zuwa cikin watan ramalana sai ya fito da kula shi kawai shi jama'a bismillah sai da kace inna lillahi wa inna ilaihi haba alagawar ta malam da girmanka baka azumi shi ma sai inna lillahi ce shikenan ana kin sunna addu'a idan ga yace Allah ka sa na mutu Allah ya kawo ni zamanin da ake kyamar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka tun daga gida zaka iya ka dinga cin abinci har ka je garin da zaka je idan ka je wani gari kana matsayin matafiyi alal misali yanzu ba shekaran jiya dalibai suka shiga ko ince gari suka shiga kamna NYC ba kana nan Zaria ko Kaduna an tura ka Lagos ko Osun ko Maiduguri ko Sokoto sunanka matafi ka ci abinci tun daga nan idan ka je can kam din kaga ba za ka yi azumi ba yanzu sunanka matafi sai ka ci gaba da shaka abincinka bayan sallah sai karama haka sahabbai suke yi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sa'd dan Abi Waqqas yayi wata biyu dindi a kasar Amman karanta sunan na al-Imam al-Baihaqi suka je shi da wasu malamai cikin tabi'ai da sauransu ana wata annoba a garin da suke za su shiga garin sai suka ji labarin ana annoba sai suka yi kwana sai suka je wani gari suka yada zango kwanan su 60 da wani abu a garin ramalana ya shude gaba daya suna cikin garin waɗannan ƴan takife da sauran mutane suna ta azumi shi ko wannan sahabi ya ta diba abinci abin shi sai wani dalibi ya ce haba alazatu mala kana sahabin manzon Allah ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana azumin ramalana suwane da suwane da suna yin azumi kai kuma kana shan ruwa sai kalle shi yace ana afqahu minhum yace ana fi su ilimi kawai abin da yace mishi kenan ki gaba da harkar shi da haka ko ka isa garin da kake inda sunan ka matafiyi in ka ji ba za ka yi azumi ba za ka yi shan ruwa mutane suna ba kansu wahala sosai game da wannan ba sunna bane mutane suna ganin wai aibi ne ko gazawa ce in kana matafiyi ka ci abinci in kana da ƙarfi da lafiya babu laifi kai kuma shi yafi amma da zaran ka kana da bukata to sunna da tace ka ci abinci kai azumi ita tace kuma ka ci abinci to wannan dangare da azumi kenan kowa ka'idar shi zai yi ka'ida gurgurdan shi kanshi shi sa al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa ana tafiya a cikin rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu na azumi wasu na shan ruwa masu azumi ba sa ce masu shan ruwa kun cika ainihin ragwantaka masu shan ruwa ba sa ce masu azumi kun cika zafin kan addini kowa na yin abin da zai iya da aka je aka yada zango a wani waje masu azumi sai sharana kowa sai nemi inuwa ya kwanta sai masu cin abinci ne suka zo suka daura raƙuma suka jawo musu ruwa a rijiyoyi suka ba su suka sha suka ainihin wato kafa tantuna inda za a kwanta sai annabi ya ce zahabal mufsiruna bil ajr masu shan ruwa sun tafi da dukkan lada kaga falalan ma a ce a cikin kwakwai mai shan ruwa kenan dan inda dukan suna azumi gaba dai haka za a haihuwar guzuma za kwance uwa kwance ina fata mun gane wannan to da haka idan gane da azumi in ka ji zaka iya to kai in ba zaka iya ba ka je kai ka saba wa Allah wata rana a cikin hadisin Muslim manzo Allah ya zo ya tarar da wani mutum yana azumi cikin halin tafiya rana ta buge shi an cire mai riga ana ta mishi fita ana yafa mai ruwa me wannan aka ce ya azumi yake shine annabi ya ce laysa mai durrus ya mutu safari bai cikin bayyana Allah amma dangane da tafiya fa ita ce babin nan da muke magana akai ko to zamu zo mu ji cewa maganganun malamai hakiki ya tabbatar da dole ne kai kasaru kasaru ita ce sallan matafiyi yin abinda ba haka ba ba daidai bane bid'a ne. Ina fata mun gane wannan. Zamu zo mu karanta waɗannan muji dangane da tafiya, wato ba wai an rage sallar gida ce aka ce a yi ta a halin tafiya raka'a biyu, a'a dama sallan matafiya haka take, dama can sallan matafiya haka take raka'a hudu a maishe ta biyu. To duk wanda ya zo ya yi sallah azhar matafiya raka'a hudu, to kuskuren da ya yi daidai yake da mai zaman gida ya yi sallah azhar raka'a takwas. Ta yi ko ba ta yi ba? Ba ta yi ba ko? To haka waccan ma take. Ina fata mun gane wannan. Na'am. Wa alaikum salam. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan lura da yanayi ne, wani lokaci ya yi wani lokaci ba ya yi. Akwai sanda za a tsammanci ma yana azumi sai a kawo mishi abin sha sai a ga ya sha. Da haka yanayi ne, mutum guda na iya samun shi akan yanayi mabambanci. Wata rana ka yi sahur lafiyayye sai ka kama hanya, wata rana kuma baka samu ka ci abinci ba ka fita sai ka sha ruwa, wata rana kana ji da lafiya da karfin jiki sai ka yi azumi, ran da baka ji sai ka sha ruwa. Matafiya musamman mutanen da suke kullun harkar su tafiye-tafiye ne, sai ka bari, ran da ka zo gida sai ka rama kamar direba. Mutum yana tuka babban mota ko yana tuka abin nan bus, kullum ba shi Lagos, ba shi Port Harcourt, ba shi Abba, ba shi Katsina, sai ta shan ruwa abin shi. Ran da ya zo hutu ko mota ta lalace sai ya rama abin da ya samu, in an kwana biyu ya ƙara ramawa. Ran da ya ji ƙarfi sai ya azumi. Wato mutane ne ba sa bin sunna shi suke shan wahala. Wannan shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma nassin Qur'ani ne. Wa man kana minkum maridan aw ala safari, to kuma tafiya duk wanda ya saba da ake ce tafiya ya san ko a yaya aka yi ta tana da wannan kuncin da manzo Allah ya kira da cewa as-safaru qit'atun min al-azab. Saboda kuma shi azumi yana da ka'ida amma ita ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Wannan ka'ida ce amma game da azumi da kuma sauran ibadoji. Allah yana son ku samu sauki, baya son ku bai su ku shiga kunci, shi sa sai ya kawo muku sauki game da yin sharruwa, amin, game da kin yin azumi ga maras lafiya da kuma matafiyi, saboda su samu ragowar wahala. Dama suna cikin wata wahala ce mai zaman kanta, to kada a ƙara musu wahala akan wahala da suke ciki, sai su bari idan yanayi ya canza sai su rama. To da haka annabi yana yin azumi wani lokaci a tafiya, wani lokaci yana sharruwa, sahabbai wasu na yi wasu na sharruwa, da a taba aibata wani a cikin haka ba. Yanzu ne da aka yi nisa da zamanin falala, zamanin alheri, zamanin sunna, to da zaka yi wannan zaka iya cin bugu ma a gun wasu yan ta'adda. Da zaka je tashar bus stop yanzu a nan garin Zaria nan flyover, zaka je Katsina a ganka kana cin abinci in kai wasa sai ka ci duka a gun suwa a gun wasu yan tikifi, yan agaji ko yan laikicin musu masu ba da hannun nan, masu aikin tasha din nan, dan union wani dan union ne da taɓa dan karatun arabiya dan kaɗan shi ne zai kabbara kawai a rufe ka da duka saboda jahilci, ko kuma alal aƙalli za dai ka ba da labari, ka zama labari, za a yi ta labarinka, amma kuma daidai ne abin da ka yi. Ko mun gane wannan jama'a? Da haka mu kula, kowa ya kula da me zai iya, dan bai daga cikin sunna ka je ka yi azumi ka sha wahalar da har za ka samu talaf, ka shiga cikin wani kunci ko ka kamu da cuta ko ka suma ko ka fadi ko makamancin haka. Kuma tafiya kamar yadda muka ambata, ko da a jirgin sama ce tana da wahala da kunci, in fact tafiyar jirgin sama ma ta fi tafiyar mota wahala da kunci, duk wanda yake shiga jirgi ya san wannan. Ta fi shi haɗari, don dama duka kowane daɗi da sauri yana zuwa da farashin shi ne. Yanzu saurin keke bai kai na mashin ba, da haka in keke ta yi haɗari ba a cika jin rauni da ake ji na mashin ba. Saurin mashin bai kai na mota ba, da haka idan aka yi haɗari da mashin ba a cika jin rauni irin na mota ba. Ko ban can nan? To su kuma wannan duka saurinsu bai kai na jirgi ba. Shi sa shi jirgi aka yi haɗari, raunin da ba rauni ake ji ba ma dama. Za a fara neman ina za a samu ragowar kune da ragowar jirgin, saboda kuna biyan farashin saurin da yake da shi ran da duk aka samu matsala to matsalan za a same ta babba kamar yadda kai ne kai tuntube kana tafiya zafin da zaka ji bai kai tuntuben da kai kana gudu ba kuma gane wannan to da wannan saurin da yake cikin jirgi sai ga kuma kuncin da yake cikin tafiyar jirgi ta fita mota har ila yau to wanda ke hawa jirgi ya san wannan wanda ya taba hawa jirgi mun ne talakawa da ba ma shiga jirgi muke ganin jirgi kamar wani kamar wata abin nan ne wani ci abin nan ne wato alfarma ce tsaba ragin wahala ce ko mun gane wannan jama'a to a takaice jama'a za mu zo mu ji wannan daga wasu maganganun da malamai za su fada da wanda shi al-imamu Sheikhul Islam ابن القيم دي فرا ان شاء الله نعم نعم ان شاء الله ينعوان نمبابن دي كوانا عزمي ادام متى ينعي عزم النافلة ينعى متى في زي ايا ينعى زي ايا ادام بزي ايا با سي بني misali litinin da alhamis ko ayyamul bibi ko makamancin su yaga zai iya yana iya ci gaba da adumin sa yaga ba zai iya ba sai ya bari insha Allah abinda ake so dai mutum ya bari gaba ɗayan yana matafi shine as-salatul rawatib nafilfili na kafin da bayan salloli waɗannan da muka karanta su a baya waɗannan annabi yakan bar su gaba ɗaya kamar da muka ji a can in banda wutiri to da haka idan mutum yana matsayin matafi ya je inda bai je ko yana kan hanya to sallolinsa da zai dinga yi na farilla ne kawai kasurin waɗannan masu ruba'iyya sai kuma wuturi a ƙarshen ainihin wato sallolin wuni wallahu ta'ala alam musai malam yake cewa wa qala shaykhuna ibnu taymiya malamin mu ibnu taymiya yace wa hadha batilun wannan ma magana banza ce cewa annabi yayi ruku da rukhsa ita kuma Aisha a cikin tawagarsa tana riko da azima dangane da sallah da take yi na cikawa a halin tafiya ma kanat ummul mu'minina litukhalifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa jami'a ashabihi sam ba zai yiwu Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ta sabawa manzon Allah daga baki ɗayan sahabbai ba dangane da cika sallah a tafiya su suna kasaru ita tana cikawa ba فتصلي خلاف صلاتهم وهي هل تدنگي صلى ساباني إرن صلى سو كيف يضع ما أي حكا والصحيح أنها أنها قالت الهال أبندي إن جنت دقريت شيني تاتي إن الله فرد صلاة ركعتين فرد صلاة ركعتين ركعتين تاتي الله أبنجي يا هكو تصلى ركع بي بي ريدا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه عند منزل الله عليه الصلاه والسلام يي هجره يقوم مدينه زيد في صلاه الحضر سي aka kara a cikin sallar gida sallar wadanda suke zauna a gida sai aka kara yawanta da yawan rakawoyinta wa uqirrat salatu safari ita kuma sallar tafiya aka batta yadda take al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi kaga wannan shine abin da ta ruwaito فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه تو يا رأي أتي باين وانا الرواية أتي وي عائشة تنعين صلى سابانا صلى رمضان الله صلى الله عليه وسلم تصلى قبائل المسلمين قلت ني مالا ابن قيم الجوزية سينتي وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم amma dai ya tabbata a tarihance bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Aisha uwar mu'minai radiyallahu anha ta kasance tana cika sallah a halin tafiya qala ibnu abbas wa ghayruhu hibrul umma ibnu abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace shi da walinsa duk suka faɗi wannan magana suka ce innaha ta'awwalat kama ta'awwala usman Aisha ta yi tawili ne kamar yadda Usman dan Affan ya yi tawili Allah ya kara masa yadda zamu zo mu ji dukkanin waɗannan maganganu ga wani ta'aliki ne muhimmanci da nake so na karanta mana shi inda malam suka ce wannan hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi kamar yadda muka ji sai suka ce rawahu al-Bukhari fi at-taqsir babun yuqassiru idha kharaja min mawdi'ihi babin da ke bayani akan idan mutum ya fita daga garin su ya fara kasaru da muslim a cikin awwal salatul musafirina min hadisi zuhuri an urwa an aisha anna salata awwala ma furidat rak'ataini daga urwatu dan zubair daga ainihin gaggon sa aisha yace aisha ta ce farkon sallah faralinta raka'a biyu ne ake raka'a biyu da safe raka'a biyu da maraice da haka ake to ana yin sallah a haka fa uqirrat salatu safari da aka zo aka anso salloli din nan guda biyar bayan isra'i da mi'raji sai aka tabbatar da sallar tafiya a yadda take haka raka'a biyu wa utimmat salatul habari sallar zaman gida kuma aka cika ta qala az-zuhri al-imam muhammad ibn shahab az-zuhri ne riwaya daga urwatu dan zubair sai yace fa qultu li urwa sai na tambayi urwatu malamina nace ma balu aisha tutimmu fi safari to ya aka yi malama aisha gashi ka ce ita baka wannan hadisin amma kuma ita tana cika sallah a halin tafiya sai yace da shi qala innaha ta'awwalat kama ta'awwala usman sai urwatu yace ai ta wili tayi irin na usmana to kaga wannan shine mutumin da aka ce a cikin matanin qala ibnu abbas wa ghayruhu wai ghayruhu din to kaji wani ghayruhu din shine wane malam urwatu dan zubair shi ma ya bada bayani akan cewa aisha ta wili tayi qala al-hafid sai ibnu hajar yace wal manqul abinda aka ruwaito anna sababa itmami usmana annahu kana yaral qasra mukhtassan biman kana shakhisan sa'ira abinda aka bada labari cewa sayyidina usman shi a fatawarsa yana ganin cewa kasru ya takaitu ne akan mutumin da ke kan hanya yana kan turbat tafiya amma wanda ya da zango ko ya isa wani gari ko ya kai inda zai kai to shi banda shi a kasru ko mun gane ko jama'a idan yanzu zaka tafi Lagos sai zama ka hau mota daga nan Zaria zaka je Mando ka shiga mota to idan ka shiga mota daga nan ka je Mando kaga yanzu kaya da zango kenan to duk sallar da zaka yi kafin a hau Luxurious da daddare a kama hanyar Lagos to cikawa zaka yi amma duk sallar da zaka yi bayan an hau mota an kama hanya zaka je aka daya a Lakwaja ko aka daya a Ogere ko a ina ne za a yi sallah to yanzu an ta shakhisan ala tariq sai kai kasu idan aka isa Lagos idan iyakakka Lagos to nan ma sai ka daina kasu wannan ita ce tawilin da ake cewa yayi din haka idan zaka wuce kwatana ne nan ma ka kara yadda zango ko to nan ma sai ka cika sallah amma kara hawa mota za a haura boda ana kan wannan hanyar in aka daya sallah sai kai kasu wannan shine abinda Ibn Hajar yake so ya fassara maganar wane maganar cewa Usmanu yayi tawili amma za mu ji amsa akan wannan magana wannan wurin jama'a yana da sarkakiya sosai za mu buƙaci wato agajin manya-manyan malamai za su warware mana wannan tun daga kan yanzu mun ji daga Ibn Hajar za mu ji daga malamai irin su Ibn Hazm irin su Ibn Abdul Barri duk ba za mu gaggawa za mu ɗauko littafan su za mu kakkaranta irin su ainihin al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi a cikin Muguni duk za mu ji maganganun su don a warware wannan mas'alolin don wannan sa daga cikin sarkakiya sahabbai ne manya masu falala suka ruwaito kuma aikin su ya saba ma abin da suka ruwaito to ya ba yi kenan dama dai ba za a bana su ba na annabi ba yi to amma ana so a nemi musu mafita ne akan me yasa suka yi ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa amma man aqama fi makanin fi asna'i safarihi wanda ya dan dakata ya yada zango a wani waje a cikin halin tafiyarsa falahu hukmul muqimi to yana da hukuncin mazaunin gida ne fayutimmu sai ya cika sallah wal hujjatu fihi ma rawahu ahmad hujjat da usman ya kafa ita ce riwaya al-imamu ahmad a cikin musnad mujallad na hudu shafi na 94 da isnadin hasan ibn hajar yace da isnadi kyakkyawa an abbad ibn abdullah ibn zubair daga abbad dan gidan abdullahi dan zubair qala abbadu yace lamma qadima alaina muawiyatu hajjan muawiya ya taho yana halifan musulmai daga kasar dimashq yazo kasar makka dan yin aikin haji salla bi na zuhura raka'ataini da yazo sai mutane sallah a matsayin shi na limami halifan musulmai sai ya sallah azhar yayi kasar raka'a biyu thumman sarafa ila darin nadwa sannan ya sallame ya tafi inda ake ce madarin nadwa kaman ka ce town hall ko wurin da ake tattaunawa dannan tun a jahiliya fadakhala alaihim marwanu wa amr ibn usmana sai marwanu dan hakam da amr dan usmana wasu ƴan uwan shi ne na jini waɗannan sai suka shiga wurin shi suka ce faqala suka ce laqad ibta amra ibn ammika ka lalata ka wulakanta al'amarin cousin dinka dan uwanka shine Usman kenan li'annahu kana qad atamma as-salat dan shi idan yazo garin nan na Makka cika sallah yake ma'ana ka saba ma jam'iyya ka kenan ta Banu Umayya yanzu kun mun fahimta wani in yazo garin nan daga Madina cika sallah yake kai kuma tabarkin ku daya ka zo kai kasaru shikenan ka kwaye mishi baya siyasa kenan ko qala wa kana usman hina atamma salata idha qadima makkata salla bi hadhuha wal asr wal isha'a arba'an arba'an sayyidina usman ya kasance yana cika salla idan yazo kasar makka yana yin azhar da al'asr da isha raka'a hurhudu kar mu manta sahabbai sun mushi inkarin wannan sai Abdullahi dan Mas'ud ko kamar yadda Bukhari ya ruwaito ya kawo musu tawili ba su karba ba cewa ai nan garin shi shi garin su ne suka ce mishi ai manzon Allah ma nan garin su ne kuma cikawa bai cika ba ya tashi dai ya sallar shi ce to ni dai cikawa zan yi suka bi shi suka yi sallah suka cika sai dalibai da sauran ƴan gutsukullu suka ce a algatu malam ka ce sallah ba ta yi kyau ba kuma ka cika sai ce Ibn Mas'ud ya ce a sabani bala'i ne shi sa ya hakura ya cika amma ya san abinda aka yi khilaful aula ne ina fata mun gane wannan to shine ci gaba da cewa thumma idha kharaja ila mina wa arafa qasara as-sala sannan da zaran ya fita mina da arafa masha'ir kenan wurin aikin haji sai ya dinga takaita sallah fa idha faraga min al-hajj wa aqama bi mina atamma as-salata idan ya gama aikin haji kwanakin da zai yi bayan aikin haji sai ya ci gaba da cika sallah yana dauka cewa kawai ibada aikin haji ita ke bada damar yin kasaru ga kowa da kowa a masha'ir dinnan na Mina da Muzdalifa da Arafa amma da zaran an gama aikin haji to sai ya cika sallah yanzu ya dauki hukuncin shi dan garin Makka ne shi nan garin su ne da haka a gida yake jama'a kun ji wannan shine abunda Ibn Hajar ya fassara ta'awilin da babban sahabi khalifa na uku Usman dan Affan yayi Allah ya kara masa yadda zamu ji karin bayanai akan wannan insha Allah sai mu koma sama inda malam Ibn al-Qayyim yake cewa bayan da yace lalle Aisha ta cika sallah bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya kuma Ibn Abbas da wani sun ce tayi tawili ne ba ta da hujja na nafsi wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru da'iman shi manzon Allah yana yin kasaru ne titir farakaba ba'dur ruwati min alhadithain hadithan to wasu masu riwaya ne sai suka hada hadisan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kasaru iya rayuwarsa tare da duk wanda yake tafiya da su cikin sahabbai da matan shi Aisha bayan rasuwarsa sai ta yi tawili tana cika sallah to da wani zuba da labarin sai yana so ya ce annabi na yin kasaru Aisha kuma tana cikawa sai ya hada hadisin sai ya zama kamar a lokaci guda abin ya faru kana yaqsuru wa tutimmu ana nan da wani zuba da labari sai ya ce kana yaqsuru wa yutimmu sai ya cire ta'un ta koma ya'un sai ma'ana ta canza completely ko mun fahimta kuwa abubuwa ne suka faru a lokaci biyu daban-daban da aka zo ba da labari sai aka hada da aka hada kuma wani zo ba da labari akan wannan labarin sai ya canza dugo daga saman ta'ul zuwa ƙasa ya zama ya'ul sai ma'ana ta canza gaba daya sai zama kamar yanzu annabi ne shi kadai yake yin kasaru kuma yake cikawa wannan ba daidai bane tana yin kasaru yana yin kasaru kuma ita tana cikawa shi kuma labari ne daban-daban a lokuta daban-daban Allah ya sa mun fahimci wannan wa qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqsuru wa yutimmu wa tutimmu cewa wai annabi yana yin kasaru ita kuma tana cikawa hiya ita Aisha kenan. Fa galata ba'dur riwati, sai wani mai riwaya ya kare yin kuskure. Fa qala, sai yace kana yaqsuru wa yutimmu ai huwa, kun ji kamar da muka ainihin fassara. Sai malam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ci gaba da cewa wat ta'wil alladhi ta'awwalat kad ikhtalafa fihi, tawilin da Aisha ta yi wajen cika sallah to an yi sabani akai. Faqila, sai aka ce zannat anna al-qasara mashrutun bil khawfi fi safari, ta yi tunanin cewa shi kasuru yana da sharadi cewa sai in akwai tsoro, kamar da asali hakan nassin alqur'ani ya nuna ko in khiftun an yaftilakum alladhina kafaru fa idza daratum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati, in khiftum, sai in kun ji tsoron cewa akwai kafirai na yaki da idan kuna cikin yin sallah za su zo su afka muku ko su zama muku fitina ko bala'i, to sai ku yi sallar raka'a biyu takaitattu ku yi maza ku dawo cikin hirzin ku. Da haka asalin nassin aya yake. Hadisin ainihin sahabi Umar dan Khattabu ya zo da ainihin fassara akan wannan aya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zamu ji. Sai malam yake cewa fa idza zalal khawfu, tana ganin idan babu tsoro zala sababul qasri, shikenan babu dalilin da zai sa ai kasaru. Wa hadha ta'wilu ghayru sahih, Ibn Qayyim al-Jawziyya yace wannan tawili bai da inganci, wannan tawili ya fadi. Kaji na farko kenan ya buge shi ko? Fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama safara aminan wa kana yaqsuru as-salah, manzon Allah yayi tafiya cikin aminci amma kuma yana kasuru. Wal ayatu qad ashkalat ala umara wa ala ghayrihi, wannan aya ta taba rikita sayyidina Umar da shi da wani sa. Fas'ala anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, sai Umar ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi. Fa ajabahu bishifa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi amsa warkakkiya. Wa anna hadha sadaqatun min Allah, cewa wannan bonus ne Allah ya sakin mana shi ne a matsayin wato garabasa, a matsayin rahusa, a matsayin bonanza, cewa ko babu tsoron a ci gaba da yin ainihin wato kasaru. Haka al-Imam Muslim da Abu Dawud suka ruwaito hadisin daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, a inda yake cewa na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya, laysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftalakum alladhina kafaru, sai yace ya manzon Allah yanzu muna cikin aminci ba ma daina yin kasaru ba. Sai yace na ka bani mamaki ko ka ba ajibtu mimma ajibta minhu, ni ma sai da wannan tunanin ya Umar, da aka tambayi Umar dalibin da ya tambaye shi, sai yace wa dalibin nayi mamaki irin yadda kai mamaki, sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatu, wannan wata falala ce Allah ya yi muku ita ku karbi falala, Allah ya ku musulmai. Ina fata mun gane wannan shine. Sai yace wa shar'ahu lil umma, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan shari'a ga al'umma sa cewa su dinga yin kasaru ko da yaushe inda suna tafiya. Wa kana hadha bayana anna hukm al mafhumi ghayru muradin, sai zama wannan ya bada wata ka'ida ta usulul fiqh, shine cewa hukm al mafhumi ghayru muradin, hukuncin abinda kake fahimta so da dama akan doran matanin aya to ba shine abinda aya take nufi ba. Akwai ayoyi da dama waɗanda za su zo kaga doran matanin to baya fassara asalin hukuncin da ke cikinta, sai an gayyato wasu nusus da wasu hadisai da wasu fassarori na sahabbai da tabi'ai, sannan za a gane ainihin wato fassara wannan aya. Waɗannan abubuwan na san malam Umar dan uwa da ke tafsiri ya sha tattauna masail irin waɗannan, kuma ƴan uwa da ke zuwa tafsiran nan za su iya fahimta ko su ga misalai. Amma a takaice idan ka ɗauki misali mas'ala ta zakka, abinda ya zo a cikin nassin aya da ta ce a yi zakka baya ba da hukunce-hukuncen zakka kai tsaye. Misali ka ɗauka cewa da aka yi abin nan wa'atu haqqahu yawma hasadi, ku bayar da haƙƙin shi ɗan tsuran yawma hasadi, ranar da aka girbe shi. Inda wannan yana bayani ne kai akan lokaci, lokacin da za a tsar shine yawmu hasadi. Amma wani abu ne aka ce a fitar ayyuka bata bayani ba, ina ba ta fahimci wannan ayoyin da suka zo kuma sauran suka yi bayani akan cewa a ku tuna min aya mujannatin ma'rushatin ko wa ghayr ma'rushatin wa zar'a wa baytuna wa rumman mutashabihan wa ghayr mutashabihin. Subhanallah, ku tuna min aya mana ina lamun musikin kunu min samari ita ce da wannan aya ko atu haqqahu yawma hasadihi, ma'ana bayani akan jinsin abubuwan da ake bada zakka akan su. Ayat bata wuta tantance su dalla dalla ba, ana buƙatar wasu ayoyi da wasu hadisai da za a gayyato sai su ainihin fassara waɗannan. Haka in ka ɗauki bayani akan abubuwan da aka ce a aikata a cikin sallah, ayoyin alƙur'ani ba su bayyana dalla dalla abin da za a yi ba. To abin da za ka yi fahimta daga nassin ayar ba shi ne abin nufi ba kenan, shi ne ma'anan bayanu anna hukumal mafhumi ghayru muradi, ita ce ka'idan cewa hukumul mafhumi, hukuncin da ake fahimta daga abinda kaji a cikin ayar ghayru muradin ba shi ake nufi ba, kamar yadda yake anan cewa in khiftum, in kun ji tsoron an yaftinakum alladhina kafaru, kenan wannan in shartiyya tana nufin sai in wannan shartin ya tabbata, ba haka yake ba. Dama lafazin ayar ma yana nuna haka, domin lafazin in ash-shartiyya ba ta zuwa don ta nuna tabbas abin zai faru, ba ta faidantar da abin da suke ce ma tahaqququl wuqu, tana faidantar da tajawwuzul wuqu'i ne, yiwuwar faruwan abu. Iza ita ce ke nuna ta faidantar da tabbas, inda kaji an ce iza to lallai abin zai faru. Iza ja'akal munafiquna hatta iza akhadhatil ardu zukhrafaha, to inda kaji iza ta zo to tabbas sai abin ya faru. Amma aka zo da in ja'akum fasiqun binaba'in, to ta iya iya rayuwar ka wani fasiki bai taba kawo maka labari ba. Amma iza ja'akal munafiquna lalle munafikai za su yi wannan magana, kuma ko da suka ji ayar ba su isa su fasa ba, sai ce to bari mu karanta Qur'ani mu ki zuwa, ba su isa ba, dole sai sun je. Ko mun gane wannan jama'a, to kaga kenan da aka ce in khiftum an yaftinakum babu tahaqqul wuqu, sai dai tajawwuzul wuqu'i. To kuma ana nan Allah cikin hikimarsa da falalarsa sai ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aminci da mulki da shugabancin duk wannan yanki, ya zama ba sa jin tsoron kowa sai su ake jin tsoro. In ma suka taho kafin wata guda su isa wani gari, gaba ɗaya mutanen garin sun shiga cikin ruɗu da tsoro. Amma duk da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci gaba da yin wannan kasaru, Allah ya muku sadaka ne, ya muku falala ne. Ina fata mun gane wannan. Wa annal junaha murtati'un fi qasri salati anil amni wal khaifi, sannan kuma cewa da aka yi wala junaha alaikum, to wannan junahin an ce shi a wajen yin kasuru na sallah daga barin amintacce da wanda yake cikin tsoro. Wa ghayatuhu annahu naw'u takhsisin lil mafhumi, gayar abun shine a ce wannan wani nau'i ne na yadda ake rage fadin abin da ake fahimta, aw raf'il lahu, ko kuma cire shi daga cikin hukuncin gaba daya. Wa qad yuqalu, kuma ana iya cewa innal ayata, ita ayar iktababat qasran iktadat qasran yatanawalu qasral arkani bitakhfif, yanzu bai bul kaimin da ya juye ne kuma ya koma dayan abin da ya iya din, shine mene usulul fiqh, dan babban malami na usulul fiqh in karanta littafin shi irin alamul muwaqqi'ina ilamul muwaqqi'ina rabbil alamina da ire-iren su, zaka ji nan kuma ka ta fara malami ne na usulul fiqh, yana so yanzu ya kuma fassara mana ayin ne da sama ayir na usuliyina. Yace ta iya yiwuwa kuma a fassara aya a ce ayar tana nuna ne ayi kasuru wanda yake yana daukar rage tsawon gabobin sallar, wa kasrul adadi bi nuqsani rak'ataini, tana kuma ya daukan cewa ana iya fassara ta da kasuru na ainihin wato rage adadi, in aka haka sai a ce wa quyyida zalika bi amrayn, sai a rage wannan da al'amari guda biyu. Kaidin shi ne ad-darbi fil ardi wal khawfi, a ce sai in kuna tafiya kuma kuna cikin tsoro, fa idza wujida al amrani, idan aka samu halin tafiya kuma ga tsoro, yaya za a yi? Ubiha al qasrani, sai a halasta kasar guda biyu. Shine mene? Rage tsayin sallar wajen adadinta da rage tsayin sallar wajen gabobinta. Kasrul arkan da kasrul adad, maimakon in za a karanta karatu na minti biyar sai a mai da shi minti biyu, za a yi ruku'u tasbihi kafa 15 sai a yi kafa 3. Misali, kuma gane wannan, sai ya zama bayan an rage yawan gabobin daga 4 zuwa 2, an kuma rage yawan tsayin sallar daga abinda za a yi minti 10 ana yi misali zuwa minti 3. Ana yin irin haka ne idan ana cikin tafiya kuma ana cikin tsoro, sai zama aya tana bada ma'anar duka waɗannan abubuwan guda biyu. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, za ku yi abubuwa guda biyu: darabtum fil ard kasrul adad, wa khiftum an yaftinukum kasrul abinnan kasrul abinnan arkan. Ina fata muna gane jama'a, Allah ya sa mun fahimci wannan. Sai ya ce idan kuma aka samu ɗayan biyu fa, fa yusalluna salatal khawfi maqsuratun adaduha wa arkanuha, sai ai sallar wato wadda take an rage yawan raka'o'inta an kuma rage tsayin rukunnanta. Wa in intafal amrani, in babu tafiya babu tsoro, fa kanu aminina muqimina, mutane suna cikin aminci kuma a gida. Intafal qasrani, to nan ba za a rage adadin sallah ba, ba za a rage tsayin sallah ba. Fa yusalluna salatan tammatan kamila, sai a cika sallah cikakkiya raka'a hurhudu masu tsawo gwadon kwatankwacin abinda suna tabbatar. Wa in wujida ahadu sababaini, in ku aka samu ɗayan biyu, wato aka samu tafiya kadai ko tsoro kadai a gida, can tafiya da aminci kaga an samu ɗaya kenan, ko kuma tsoro kadai a gida, tarattaba alaihi qasruhu wahadahu, sai a rage ɗaya daga cikin abubuwan. Jama kuna jin ilimi ko irin na malamai? Me za a rage? Fa idza wujida al-khawfu wal-iqama, in aka samu tsoro ana zaune a gida, qusratul arkan, sai a takaita sallah raka'a hudu amma takaitattu, kamar yadda yake sanda yake kasu din nan, ko in ka je markabin salafiya haka yake, kafin ka ce kanzul an yi magariba da isha an tafi gida, saboda da an je sojoji ko zai tafi a guje, to wannan ya zama qasrul arkan kenan, saboda ana cikin tsoro amma ana gida. Wastawfa al-adad, sai a cika adadi. Wa hadha nau'u qasrin, wannan ma qasru ake ce mishi. Wa laysa bil qasril mutlaqi fil aya, ba shine qasrun da ayatu saka kai tsaye ba. Fa in wujida safar, in ku ana tafiya, wal amnu, amma ana cikin aminci, qusral adadu, sai a rage adadin ay raka'a biyu. Wastawfa al-arkan, sai a cika arkan din. Wa summiyat salatu amrin, sunan wannan sallah aminci a cikin tafiya kenan. Wa hadha nau'u qasrin, wannan ma qasru ne, walaysa bil qasr al mutlaq, shi ma ba qasr bane ga magari. Wa qad tusamma hadhihi as salatu maqsura bi itibari nuqsan al adadi, ana ce wannan sallah qasr ne in an kalli cewa an rage adadin rak'o'in ta zuwa biyu. Wa qad tusamma tamma, ana iya ce mata kuma cikakkiya bi itibari itmami arkaniha, idan an kalli cewa an cika rukunnanta. Wa annaha lam tadkhul fi qasr al aya, kuma idan an kalli cewa waccan ayar mantsukin ta bata magana akan wannan. Wal awwalu, wancan na farkon, a ce mata qasru, sallar qasru ta matafiyi raka'a biyu, istilahu kathirin min al-fuqaha al-mutaakhirin, shine terminology na mafi yawan malaman fiqh na baya. Da zarar yanzu an ce sallar qasru, me ke fara zuwa cikin tunanin mu? Sallar matafiyi raka'a biyu a zahar la'asar isha, saboda shi ake kanta a fiqh da littafai na ainihin sharhi da littafai na hadisai da littafai na kutubul ahkam da duk inda zaka karanta. Da zarar an ce salatul musafiri, za a ce qasran raka'ataini ar-rubaiyya, ko wasani, ce mata tamma, yadullu alaihi kalamus sahaba, shi kuma wannan shine irin zancen da aka ji a bakin sahabbai, shine yaran salaf kenan, ka Aisha wa ibn Abbas wa ghairihima. Qalat Aisha, aina ka samu haka? Aisha take cewa furiyatis salatu raka'ataini raka'ataini, an farlanta sallah raka'a biyu ne. Falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadina zira fi salatil hadari, da aka yi kaura aka dawo Madina sai aka kara, kun ji abin da ce, sai aka kara a cikin sallar gida. Wa uqirrat salatu safari, aka bar sallar tafiya yadda take, kenan ba rage ta akai ba, waccan ce aka kara ma. Fa hadha yadullu ala anna salatu safari indahum ghayru maqsuratun maqsuratin min 40, wannan yana nuna cewa a wurin sahabbai sallar matafiyi ba an yi ragi bane daga sallar gida. Wa inna ma hiya mafruda kadhalika, a dama can haka aka yi ta. Wa anna fardal musafir raka'atani, kuma dama can farar dake kan matafiyi raka'a biyu ne. Wa qala ibnu abbas yace faradallahu salata ala lisani nabiyikum fil hadar arba'a, Allah ubangiji ya farlanta sallah akan harshen annabinku ayi a zaman gida raka'a biyu raka'a hudu. Wa fis safari raka'ataini, a halin tafiya kuma Allah ya farlanta raka'a biyu ne kadai. Wa fil khawfi, a halin tsoro kuma raka'atan raka'a guda kadai. Muttafaqun ala hadithi Aisha, hadisin Aisha din can Bukhari Muslim sun fitar da shi. Wa anfarada Muslimun bi hadith ibn Abbas, yayin da kuma Imam Muslim da Abu Awana da Ahmad suka takaito akan hadisin Ibn Abbas din nan na ainihin bayanin farlanta sallah. Jama'a kun ji ta hakiki daga babban malami Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah ya gafarta mishi. Irin wannan karatun baka jin shi a ko ina sai a wurin malamai na ainihin salaf, irin waɗannan malaman, irin su Ibn Taymiyyah, irin su Ibn Qayyim, irin su al-Imam an-Nawawi, irin su Ibn Qudamata, irin su al-Imam Ibn Abdul Barr an-Namari, ga sunan malamai birjik waɗanda suka tsawana tsawon rayuwarsu sun cinye ta, ba sa aikin komai sai kokarin karantawa da fahimtar da al'umma mai sunna take nufi, da kawo fiqh, da fitar da ainihin hikimar da ke cikin hadisai. Yanzu ka ji yadda ya tantance mana bayani wanda khulasa shi shine kasuru iri biyu ne, sababin da ke sa a kawo shi a yi shi iri biyu ne. Idan sababbin suka hadu sai a samu duka kasarun guda biyu. Menene na farko? Rage tsawon sallar ta wajen adadin raka'o'i. Meye na biyu? Rage tsawon sallar wajen tsawon rukunnanta. Idan aka samu tsoro da tafiya sai a yi duka biyun nan. Idan aka samu tsoro da zaman gida sai a yi guda, shine menene? A rage tsawon sallar ta wajen rukunnai. In ku aka samu halin tafiya da aminci sai a rage sallar ta wajen tsawon rukunnanta, domin dama sallar matafiya haka take, dama sallar na gida haka take. To idan aka samu ƙarin sababi ga matafiyi shine baya cikin tsoro, to ba zai takaitawa mai yawa ba. Idan aka samu tsoro ga mutumin da ke gida ba zai tsawaita sallah tsawaitawa mai yawa ba. In ku aka samu duka biyun sun hadu, tafiya da tsoro, sai a takaita rukunai, a takaita raka'o'i. Wannan shine fassarorin da ya dauko mana daga ainihin doran ayar da kuma khulasar gabaki daya abu ne tabbata a sunna. Allah ya saka mishi da alkhairi. Na'am, sallar tsoro ba kwarai kuwa raka'a daya ce, za mu zo mu ji. Yes, ba gashi nan ba cikin surar din ta cewa annabi ya raka'a biyu sabai kuma kowa ya daya? Akwai za mu zo kan shi sigogin sallar tsoro din. Akwai surar din da za a yi biyu, akwai inda za a yi daya, akwai inda ma za ta gaza daya a sallar tsoro. Ina zama kawai ima'i ne kawai ko? Za ta gaza raka'a guda. Za a ba kawai asali abinda suke rukunnan ne kawai mafiya ƙarfi su ne, kabbara da sunkuyawa da tasbihi da makamantansu. Ana yi ana saran kafirai, ana ɓuya, ana zulliya. Sai ya ce wa qala Umar ibn Umar radiyallahu anhu, Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce, salatu safari raka'atani, sallan matafi raka'a biyu ce. Wal juma'atu raka'atani, sallar ainihin juma'a raka'a biyu ce. Wal idu raka'atani, sallar idi ita ma raka'a biyu ce. Tamamun, cikakkun salloli ne. Ghairu qasrin, ba wai an rage wasu salloli bane. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ne faɗa kan ji Umar. Wa qad khaba man iftara, yace wanda duk ya ƙarya ya shiga uku. Wannan hadisi ne sahihi jama'a, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi, da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin ainihin littafin shi na ainihin wato Musnad kenan na Tayalisi, da isnadi ingantacce haka al-Imam Ibn Hibban kaji Umar yace wanda duk yace rage wata akai wanda duk yace azhar ce aka rage ta zama juma'a yayi ƙarya kuma ya shiga uku wanda duk yace sallar azhar ce aka rage ta zama sallar matafiyar raka'a biyu ƙarya yake kawai nau'in take nan ko mun gane wannan mu fahimci kuma wannan shine ka'idar shari'a yadda aka ce mutun yayi sallah kuma aka ce ga adadin da zai sai aka ce wani kuma dake cikin yanayi kaza yayi adadi kaza kamar yadda aka ce kuma wance dake cikin yanayi kaza ita kuma katte sallah gaba daya mai haila ko ba ce tarama ba Allah da yace kai kai sallah raka'a hudu yace matafiye raka'a biyu yace mutum mai haila kuma katte ko ba wanda yake jin wani kaikayi ba tai ba dan me wannan da maka kaikayi ko mun gane wannan jama'a wa hadha thabitun an umar radiyallahu anhu wa huwa alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya tabbata daga Umar Allah ya kara masa yadda kuma Umar din shine fa muka ji a baya shine ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma baluna naqsuru wa qad aminna ya manzon Allah me yasa muke yin kasuru bayan yanzu mun shiga cikin aminci fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai manzon Allah yace da shi sadaqatun tasaddaqa biha Allahu alaikum wannan wani bonus ne Allah ya kara muku faqbalu sadaqatahu ku kalli wannan ku karbi wannan garaba sa wannan rahusa ce Allah ya muku ku karba ya ku musulmi saka yana daga cikin ainihin watin rashin imani da gaskiya kaji mutun yace ni dai na fi natsuwa da intika to wannan akwai wani kaikayi a cikin ran shi game da sunna matafi ce to kaga yanzu ai ba a shan wahala babu tsoro tafiya daga nan yanzu zuwa Kaduna ko daga nan zuwa Soba dan kawai naje nan da kakiyayi sai a ce sai nayi kasaru haba jama'a ina Zaria ina huntuwa ai bai kai ma tafiya awa ɗaya ba wannan ai wasa da addini ne ni na fi natsuwa da intika daga nan zuwa Giyo sai a ce sai nayi kasaru to wannan akwai kaikayi a cikin zuciyar shi kalla bal rana ala qulubihim ne wannan akwai kaikayi akwai tsatsa a cikin zuciyar sa bai amince ya bautawa Allah da abinda annabi da sahabbai suka amince su bautawa Allah ba Abdullahi dan Umar a cikin hadisin sa yake cewa idza kharajtu milan kasartu salah idan na fita mil daya kamar nan da ina kenan kamar nan da makabartar dambo jama'a ko nan da asibitin shika idza kharajtu milan kasartu salah sannan sahabbai idan suka dawo daga tafiya suna hangen gidajen su inda wasu shigo garin ba kasar suke kamar idan ka taho daga Kaduna nan kana shanyo a ko ta kwana nan da ake yin hadari kana shanyo ta ina ake cewa zan dimbire ko ina zaka fara hango waɗannan rimayen da gidajen Zaria to sallah ta kama ka a nan kasar zakai dan me sunan nan wajen dumbi sunan shi ba zare sunan shi ba ko mun gane wannan ko kana ji a nan cewa a gida kake sai ta kai ho malamai suna magana akan cewa idan matafiyi ya fita gida bayan ka kama hanyar Kaduna misali yanzu sai ka tuna ab kai mantuwa fa takaddun motar suna gida misali ko kudin kasuwancin in ka dawo da sunan ka dauka ka shigo Zaria kana shigowa sai ana kiran sallah na azhar suka ce me zaka yi a wajen dan me sunan ka yanzu matafi suka ce har anan kasar zaka yi haka malamai suka ce ko mun gane wannan jama'a da kyau da haka mu bi addinin Allah kawai yadda Allah ya saukar da shi yadda manzon Allah ya yi bayanin shi za mu zo mu karanta wasu hadisai da za ku ji Abdullahi dan Umar da wani mishi irin tambaya yace wai haka yace kai imani da annabi ko yace kware ku yace to abinda aka ce ma ya fada ka yaki da shi kawai ka daina kawo naka Allah ya sa mu dace to ya kamata a dinga mutane wannan ishara kai imani da manzon Allah yace ya ce to kai ka ta abinda ya kata za mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum